gangamin lauyoyin akan ababen sanya mai na zuwa ne mako guda bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta haramta shigar da magungunan da ke dauke da sinadarin codeine zuwa cikin kasar musamman ma magungunan tari. Attorney General kuma Commissioner Shari'a na Jihar Kano Barista Ibrahim Mukhtar ya ce gwamnatin Jihar Kano za ta kafa hukumar dakile ta'ammali da miyagun kwayoyi da kayayyakin sanya maye a jihar.
Za ta ringa yin bincike, za ta ringa tara bayanai, sannan tana fitar da magunguna, wato hanyoyin da za a maganta masifa. Kuma duk wanda suke da ruwa da tsaki za mu gayyace su taro wanda za su ba da gudunmawa wajen fitar da wannan doka. Hukumar NDLA hukuma ce ta gwamnatin tarayya, yawan ma'aikatansu da kayan aikin da suke da shi ba zai iya gama bukatar jihar Kano ba, jihar da take da wajen mutum miliyan 10. Idan aka wannan hukuma za ta tallafa wa NDLA, kuma za mu bambance wajen da NDLA suke aiki ba dokar su inda bata kama ba, mu kuma za mu kama, sannan kuma za mu yi aiki tare da su tunda abu ɗaya ne su ma da suka zo jihar suke yi wa aiki.
Alhaji Hamza Umar da ke zaman kwamandan rashin jihar Kano na hukumar NDLA mai yaƙi da fatauci da shan miyagun kwayoyi na ƙasa ya bayyana gamsuwa kan yadda lauyoyin suka shiga cikin al'amuran yaƙi da ababen sanya maye a tsakanin al'umma.
Mun ji daɗin shigowa sosai, kamar yadda ƙungiyar nan fellowship ta yi, in sauran za su yi za mu so. Dalili a nuna dai kowa na ƙyamar wannan annoba da ta dame mu, saboda haka muna kira ga duk sauran ƙungiyoyi ko na ina ne ko na iri ne su fito su gangami irin wannan.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka daɗe ana zargin lauyoyin da ƙoƙarin ba da kariya ga dillalan safarar miyagun ƙwayoyi a lokuta daban-daban a Najeriya. To amma Barista Sa'id Muhammad Tijin Wala ya ce
haka ne, amma tsarin mulki kamar yadda ka sani kuma kamar yadda kowa ya sani shine ya bada dama cewa in dai ana tuhumar mutum zargin sa ake, kuma lawyer yakan zo ya tabbatar cewa in zargin haka yake to a masa adalci, ba wai muna mara musu baya bane akan a ci gaba da wannan. Yanzu kamar yadda ka ji an tattauna kuma an fito da matakan da za a dauka don dakile amfani da wannan miyagun kwayoyi da ake fama da su a jihar Kano da arewa gaba daya.
Batun karfa dokokin hukunta masu safara da ta'ammali da miyagun kwayoyi da ababen sanya maye na daga cikin kudurorin da aka cimma a yin taron masu ruwa da tsaki a nan Kano da ofishin shugaban majalisar dattawan Najeriya ya shirya a watan Disambar bara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.